بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتين أصبر أشرين دترى قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو دايا داري هدى تلاتين دبقوي دي دي دا ترى قوات جنواري شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شاشدا وانا شيني كستنا أربعين دترى دقا تكنجيرين جير كسوسو انكرا تلتافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفا الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka ta sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam al-Thani, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Littafi ne komai da ruwanka dangane da abubuwan da ke da alaka da rayuwa da tafarki da manhaji da al'adu da addini da zamantakewa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gudanar da gabaki ɗaya harkokin rayuwarsa. Babu shakka Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kai matuƙa wajen tattara bayanai da tsara su bisa tsari mai ban sha'awa dangane da dukkan abin da ke da alaka da hadiyu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Malamai suna jinjina masa akan wannan aiki musamman saboda dubi da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da gidansa, nesa da iyalansa, a halin tafiya na aikin haji a ƙasar Makka daga garin su ƙasar Dimashq. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Muna karatu a cikin faslin da ke bayani akan hukunce-hukunce ko tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gudana akai dangane da sujudus sahwi, sujudar rabkanuwa wadda ke kama masallaci idan ya samu wani ainihin tangarda a cikin lissafin raka'o'i ko aiwatar da gabobin sallarsa. Zamu tashi inda malai yake cewa wa salla yawman fa sallama wan sarafa وقد بقي من الصلاه ركعه. وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى يا جما يا سلم صلى وانصرف يجويا يتفي وقد بقي من الصلاه ركعه اشي كما اكوي سوران ركعه غدا اصلر معنى صلاه شي مي غدا هدو اما كما ياي اوكو سي يسلمي يتاشي. فادركه طلحه بن عبيد الله سي ببن صحابي daya daga cikin al'asharatul mubashiruna bil janna radiyallahu anhu. Talha dan Ubaidillah sai riski manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala, sai ya ce da shi nasita min as-salati raka'a, ya manzon Allah ka mance raka'a guda a cikin wannan sallah. Faraja'a fadakhala al-masjida, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya shiga cikin masallaci. Wa amara bilalan fa aqama as-salah, yasa Bilal ya ƙara tayar da ikama. Fa sallalin nasi raka'atan zakarahu al-Imam Ahmad rahimahullah, sai zo aka saki ainihin ta da ikama aka yi raka'a ɗaya gal. Wannan hadisi Imam Ahmad ya kawo shi, kuma isnadin shi ingantacce ne insha Allah. Ma'ana idan aka samu tangarda da sallah aka yi mantuwa har sai da aka firfito gaba ɗaya daga masallaci, ya zama tsakanin sallah da tsakanin wannan tunawa an samu lokaci mai tsayin da gaba ɗaya an gama sallacin kowa ya fita, za a iya samun irin wannan matsala. A fito ana tattaunawa, ana maganganu, ana tunanin an rage ko ba a rage ba. Wani lokaci kuma ma a fara tunanin to menene ma wajihin da shari'a ta bayar, domin sahu ba abu ne da ke faruwa kullum ba. Galibi irin wannan in ya faru har aka riga aka fito, da za a ga da limamin da mamudin da za a shiga cikin rudu, me za a yi? Shin za a sake sallar ne gaba ɗaya? Za a koma ne a ci gaba daga inda ake? To gashi a manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya kamata a yi, idan aka koma sai a tada iqama, sai a yi raka'a ɗaya cikakkiya daga kabbara kamar taharama kenan, karatun Fatiha da sura da ruku'u da dagowa har zuwa a gama raka'a ɗaya cikakkiya. Bayan an gama fa sai kuma a yi ainihin sujuda ta rabkanuwa din. Ina fata mun gane wannan. Wa sallal dhuhra khamsan, wata rana kuma aka samu yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah azhar yayi raka'a biyar ma'ana ya kara akan abin da ya kamata yi faqila lahu sai aka ce da shi zida fi salati ya manzon Allah yau fa an yi kari a cikin sallah ne ko kuwa qala wa ma zaka yace me kuka gani qalu suka ce sallaita khamsan raka'a biyar ka sallata fasajada sajada sai ni ba'da ma sallama sai yayi sujuda guda biyu bayan da ya sallame muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka fitar da wannan wa sallal asra salasan wata ranar kuma yayi sallal asr raka'a uku thumma dakhala manzilahu sannan ya shiga cikin gidansa fa zakkarahu an-nasu sai aka je aka tana mai cewa raka'a uku fa aka yi fa kharaja fa salla bihim raka'a thumma sallama sai ya fito ya musu ragowar raka'a guda sannan ya sallame thumma sajada sajadataini sannan ya sujuda guda biyu thumma sallama sannan ya sallame to mu lura anan jama'a kun ga wancan ƙari ne aka yi wanda ya salla raka'a biyar shi ma yayi sujuda bayan ya sallame saboda sai da ya riga ya sallame sannan aka mashi tambayi sai ya sujudin kawai wannan kuma ya rage ne raka'a uku yayi haka kuma anan ma yayi sujuda bayan sallama muna so mu faɗi wannan ne saboda zamu zo mu karanta ra'ayoyin malamai game da ina ne ya kamata ayi sujuda kaza ina ne ya kamata ayi sujuda qabliya ko ba'diya sannan shin suna iya wakiltar junansu ko ko dole keke da keke sai an yi wannan zamu ji bayanan da malam zai akan haka insha Allah sai ce fa hadha majmu'u ma hafiza anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min sahwihi fi salati wannan sune wato muhimman abubuwa da aka tattara bayanan da aka samu na dangane da rafkanuwa da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a sallah wa huwa khamsatu mawadi kaga wuri biyar ne wa qatta damana sujudahu sujuduhu fi ba'dihi qabla salam a wani wuri yayi sujuda kafin sallama wa fi ba'dihi a wani wuri kuma ba'dahu a bayan sallama ka dai ji inda ya kamata ya zaman tahiyya na farko bai yi ba da ya miƙe da ya gama sai yayi sujuda thumma sallama sannan ya sallame kaji kuma inda yake ainihin wato ya sallame raka'a biyu yazo ya jona bayan da aka yi magana na zuliya dai ne ya jona aka yi sallah nan ma yayi sujuda kafin ya sallama ga wannan kuma da ya sallame da ya raka'a uku ya tafi ya dawo yayi sujuda ya cika ta yayi sujuda bayan sallama ya sake yin raka'a biyar yayi sujuda ainihin wato kafin sallama ko bayan sallama again sannan ya sake yin raka'a uku wata rana yazo ya cike sannan yayi sujuda bayan sallama an samu yana yi wata rana kafin wata rana yana yi bayan sallama fa qala ash-shafi'i rahimahullah sai shafi'i Allah ya kara masa rahama sai ya ce kulluhu qabla as-salam shi mazhabin sa dukkanin sujuda tarafkanuwa to ayi ta kafin sallama wajihin istidlalin shi shine idan aka sallame to an fita daga sallah babu yadda zai a gyara ta to kaga wannan wajihin da ba a samu a aikace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi bayan sallama ba za a iya karbar shi cewa ai babu shakka idan an sallame to duk abin da ya faru a bayan sallama kamar ya faru ne a wajen sallah dan mun karanta anan cewa idan mutun yana sallah idan yayi sallama daya ta dama sai ya tusa babu matsala domin sallama ta dayan nan ta fitar da shi daga sallah matsalar kawai shine yanzu ba shi da alula idan zai sake yin wata ibada ta sallah kamar nafila kenan a bayan wannan sallah to yana buƙatar sake alula to kenan kaga ashe abinda zai faru a bayan sallah da zaran an sallame to a wajen sallah yake wannan zai karbu inda ba a samu a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda bayan sallama ba kamar yadda zamu ji imamu ahmad zai mayar da wannan ainihin wajihi ga ainihin wato imamu shafi'i Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su وقال ابو حنيفه رحمه الله كله بعد السلام shi kuma abu hanifa mazhabin sa yace to gaba ɗaya dai a dinga yi bayan sallama ma'ana sai an gama sallah an tantance abin da ya kamata ayi an rage ne ko an ƙara to sannan sai ayi gyaran sallah sai yace wa qala malik rahimahullah kullu sahwin kana nuqsanan fi salati fa inna sujudahu qabla as-salam imam malik malamai suna cewa shine as'adul mazahib a cikin wannan mas'ala ta watan sujudar rafkanuwa shi sai ya raba yace duk inda aka rage wani abu to ai sujuda kafin sallama ya zama an yi jabru an daure wannan ragin kenan wa kullu sawin kana ziyada fi salati fa inna sujudahu ba'da salami yace duk rafkanuwar da kuma ƙari ne a sallah wani abu mutun ya ƙara to za a yi mata sujuda ne bayan sallama la'akari da wannan hadisin da yace da yazo da labarin annabi yayi raka'a biyar sai ya sujuda bayan sallama kaga ƙari ne can kuma ya miƙe bai zauna ba sai sujuda kafin sallama kaga ya rage zaman tahiyya na tsakiya sai zama Imam Malik ya fi kowa a cikin malaman nan dacewa da ra'ayin da yake kama da a ce kaman istinbatin shi kai tsaye daga tattaruwan nasoshin ina fata muna fahimta jama'a sai ya ce wa idan istama'a sahwani idan aka samu rafkanuwa guda biyu a sallah daya ziyadatun wa nuqsanun ya rage ya ƙara fasujudu lahumu qabla salam to su ma sai ayi kafin sallama ina ma'anar ragi da ƙari shine yazo inda ya kamata ya zauna sai bai zauna ba ya miƙe kaga ya rage wannan miƙewa wannan zama sannan wannan miƙewar da ya kafin zama ita kuma ƙari ce ma'ana ya miƙe kafin zama ko wata sura makamancin haka ko kuma yayi wannan rafkanuwa a gaba kuma sai ya ƙara yin wata rafkanuwa haka dai suke faɗa malikiya cewa idan aka samu haduwar rafkanuwa guda biyu sai da qablas salami wannan shine mazhabin malikiya babu shakka malamai suna tarwij suna yabawa wannan mazhabi game da ainihin wato a mas'ala ta sujudus sahwi wa qala abu umara ibnu abdul barr namari yace hadha mazhabuhu wannan shine mazhabin imam malik la khilafa anhu fihi babu sabani game da wannan mazhabin dangane da al'amarin abinda aka roto daga maliku walau sajada ahadun indahu lisahwihi bi khilafi zalika da za a samu wani yayi ainihin sujuda a wajen rafkan wasa da sabanin wannan inda yayi ragi sai bai yi kafin sallama ba sai yayi bayan sallama inda yayi ƙari yayi sujuda kafin sallama ma'ana mutun ya akkasa abinda suka bayar faj'al as-sujuda kullahu ba'da salami yayi gaba ɗaya bayan sallama au kullahu qabla as-salami ko dukkanin shi kafin sallama lam yakun alaihi shay'un babu matsala li'annahu indahu min babi qada'il qadi bi ijtihadi domin agun malikiya wannan sujuda na rafkanuwa tana cikin babi ne na alƙali yayi hukunci da kokarin sa in ya dace lada biyu in bai dace ba lada ɗaya amma aike shi ba zai baci ba li ikhtilafil atharil marfu'ati saboda an samu bambanci tsakanin hadisan da aka daukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mas'ala wassalafi da kuma sabanin da aka samu a ra'ayi magabata min hadhihi al-ummati fi zalika magabatan wannan al'umma dangane da wannan mas'ala ta ainihin sujudus sahwi jama'a kun ji mazhabin imamu malik da karin bayani daga babban malami a malikiya shine al-imamu abu umar ibnu abdul barr namari Allah ya gafarta musu gaba da wa amal imamu ahmadu rahimahullahu faqala al-asram shi ko imamu ahmad dan hanbali Allah ya kara masa rahama sai aka ruwaito cewa al-asram daya daga cikin daliban sa yana cewa samitu ahmad ibn hanbal yus'alu an sujudus sahwi naji ahmad ibn hanbal malamin mu ana tambayan shi game da sujudar rafkanuwa qabla as-salami kafin sallama an ba'adahu ko ko bayan sallama yaushe ya kamata ayi faqala sai yace fi mawadi'a qabla as-salami a wasu wurare kafin sallama wa fi mawadi'a ba'adahu a wasu wurare kuma bayan sallama kama sana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kamar yadda manzon Allah ya aikata sai da ka samu kanka irin yadda manzon Allah yayi sai kai irin yadda yayi sai yace kama sana annabi sallallahu alaihi wasallama hina sallama min isnataini kamar yadda manzon Allah ya aikata lokacin da ya sallaci raka'a biyu thumma sajada ba'da as-salami sannan yayi sujuda bayan sallama ala hadisi abi huraira fi qissati dhil yadayn kamar yadda yake a cikin riwaya abu huraira a qissa ainihin sahabin nan dhil yadayn wanda muka ji a baya wa man sallama min thalathin yace wanda kuma yayi sallama a raka'a uku sajada aidan ba'da as-salami shi kuma sai yayi sujuda bayan sallama shi ma har ila yau ala hadisi imran ibn husayn karkashin hadisin imran dan husayn wanda muslim ya ruwaito mun ji shi a baya wa fit tahri a yanayi kuma na kirdado inda mutum ya shiga shakka bai san raka'a nawa yayi ba inda yake so ya kirdaji me me fi kama da abin da ya sallata yasjudu ba'da salami nan kuma zai sujuda ne bayan sallama ala hadith ibn mas'ud akan hadisin abdullahi dan mas'ud wanda aka ce ainihin an yi sallah raka'a biyar kamar yadda muka ji shi wa fil qiyami min ithnatayn idan kuma mutum ya miƙe sanda ya kamata ya zaman tahiya na farko yasjudu qabla salami nan kuma sai ya sujuda kafin sallama ala hadith ibn buhaina kamar yadda yake a riwaya ibn buhaina wanda aka ce yayi sallah raka'a biyu sa'an nan ya miƙe bai zauna ba ya ainihin fita daga masa ya miƙe bai zauna ba wa fi shakki idan kuma mutum ya samu kanshi a cikin shakka yabni alal yaqin sai ya gina a bisa abin da yake da yaqini a kanshi kamar yadda hadisi yazo karara akan cewa idan mutum hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa idan shaytan yazo ya kawo maka shakka a cikin sallarka to ka gina akan abin da kake da yaqini a kanshi ka cika sauran sai kai sujuda ainihin kafin sallama manzo Allah ya ce wannan sujuda za ta zama ka dirmasa goshin shaytan ne da hancin shi a cikin tako ka wulakanta shaytan kenan kai watsi da abin da ya kawo maka na shakka wannan hadisi al-Imamu abinnan al-Imamu Ahmad ya fitar da shi da Tirmidhi zamu zo mu ci shi a gaba insha Allah sai ya ce wa fil yaqini aw fi shakki yabni ala al-yaqin wanda ke da shakka ya gina akan yaqinin sa wa yasjudu qabla as-salami ala hadisi Abi Sa'id al-Khudri sai ya ainihin wato ya gina akan yaqini ya sallaci sujuda qabla as-salami hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da suka fitar wa hadisi Abdurrahman ibn Auf da kuma hadisin Abdurrahman dan Auf wanda Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da shi hadisin da yake ishara na Abu Sa'id kamar yadda muka faɗa shine hadisin idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla falyabni ala yaqini shine hadisin ainihin wato riwayan Imam Muslim din ko sai ya ce qala al-Asram Asram ya ci gaba da cewa fa qultu li Ahmad ibn Hanbal bayan da Imam Ahmad ya bayar da wannan fatawa ina zaune naji an masa tambaya yayi wannan bayanin sai nace da shi Allah shi gafarta malam fa ma kana siwa hadhihi al-mawadi to abinda kuma ba waɗannan bane wato waɗanda ba a taba samu irin su sun faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya za a yi yasjudu fiha kullaha qabla as-salam qala yasjudu fiha kullaha qabla as-salam sai Imam Ahmad ya ce duk wanda ba wannan ba to ina bada fatawar cewa ayi sujuda kafin sallama li'annahu yutimmu ma naqasa min salati saboda zai cika abin da ya ragu ne na sallar shi sawa'un qari yayi ko ragi to sallar dai ta samu tawaya daga asalin surarta yanzu ba ana kallon an ƙara bane ko an rage a ta canza asalin yanayinta abu yayi yawa ko yayi kadan ya saba wa asali ko ma'ana da miyar da aka cika mata gishiri da wanda ba gishiri dukan su an samu kuskure to yanzu yaya za a yi kenan yace sai ya sujuda kafin sallama saboda gyaran sallah yake to kaga inda suka bambanta da Imam Shafi'i kenan shi Imam Ahmad yana ganin inda ba a samu wani hadisi akan irin wannan surar bane za a yi sujuda kafin sallama inda ko aka samu to za a lazimci abinda hadisin ya karantar za a lazimci abin da ya faru a kissar hadisin sawa'un yayi ne kafin sallama ko bayan sallama amma shi Imam Shafi'i sai ya ce duka sujuda kafin sallama ne sai ya ce walaula ma ruwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallama yace kai da ba dan fa abin da aka ruwaito daga manzon Allah na cewa yayi sujuda kafin sallama ba la ra'aitu sujuda kullahu qabla salami da zan ce ne duka sujuda kafin sallama ne li'annahu min sha'anis salati dan sujudan yanzu wani abu ne a cikin sallah fa yaqtadihi qabla salami wannan yana hukunta ayi kafin ayi sallama wannan dai falsafar ce cewa wani abu ne a cikin sallah dan haka aslan ya kamata ayi shi kafin a gama sallar ne walakin aqulu Ahmad dan Hanbali ce amma abinda nake cewa kullu ma ruwiya anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada fihi qabla salam fa innahu yasjudu fihi qabla as-salam ba'da as-salam na'am kullu ma ruwiya anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada fihi ba'da as-salam duk da nafi ganin dacewa ayi sujuda kafin sallama amma duk inda aka ruwaito cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda kafin sallam bayan sallama fa innahu yusjadu fihi ba'da as-salam to anan ayi bayan sallama din wasairu sahwi yustadu fihi qabla salam, amma duk wanda ba wannan ba to kafin sallama za a yi. Wannan fatawan al-Imam Ahmad ibn Hanbal kenan. Wa qala Dawud ibn Ali, Dawud ibn Ali al-Zahiri kenan, yace la yastadu ahadun lis-sahwi illa fil khamsati mawadi' allati sajada fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam intaha. Yace gaba daya ma sujudu sahwi babu inda za a yi in ba wurare biyar din nan ba. Din da ka samu wata rafkannuwa wadda ba irin waccan ba, to babu sujuda, sallaka ta yi. Saboda mene? Saboda inna Allah tazawaja an ummatil khata wa nisyana wa mastakruhu alayhi. Ce saboda tunda ba a samu annabi yayi ba in kai kai kari a sallah. Zahiriya kenan jama'a. Ba kiyasi, babu ainihin ta'alil. Dan su ba sa aiki da kiyasi. Kaga duk wancan kiyasi ne. Da waɗancan malaman suka yi, amma fatawar shi ba daidai bace jama'a. Qaulan wahidan. A wani lokaci zahiriya suna dacewa da abin da yake shine daidai, tsayawa akan nasi gam. Amma abinda suke yi na wato su zama non flexible, ba sa motsawa, to wata rana kuma baya dacewa da usulul shari'a din, musamman shi kanshi mas'ala ta kyamatar kiyasi da yin Allah wadare da shi, da kuma wato yin abin nan shonin away ijma'i, shi kanshi ma'ana watsi da ijma'i da kyamata da suke wa kiyasi mugu kyamata. Babu shakka akwai aqaisa waɗanda ba a karban su saboda fasida ne na barna ne, amma akwai kiyasoshi waɗanda dole za a karbe su domin kallon umumi na maqasidish shari'a. Me yasa shari'ar musulunci alal misali ta hana shan giya? Dan kiyaye wato hankalin musulmai, kar musulmi ya fada cikin hauka da tambele, wanda ya daga cikin al-maqasidil uzma na shari'ar musulunci. To sai aka ce duk abinda ba sunan shi giya ba, ko ba da sunan giya aka yi shi ba, idan yana bugarwa, shin a haramta shan shi ko ba za a haramta ba? Yan zahiriya sai su ce ba za a haramta ba, dan ba sunan shi giya ba, innamal a'malu binniyat. Ko da yake anan Hanafiya ma sun dace da su, a mazhabin Hanafiya idan aka yi ma kunu a gida ko fura ta kwana ta tsami, ko da kana ji kana gani cewa in ka shara ta bugar da kai to za ka sha kayanka, za su ce saboda ba da niyyar giya aka yi ba. Rashin haka ne aka samu malami yana kantar da hadisi, sai Imam Hakim surutu hadisi daga gare shi, malamin hadisi ne yana zaune yana karantar da hadisi, amma kuma yana da fara kwanan niya da yake sha. Eh, haka suka ba da labari, kana yashrabu nabiza ala mazhabi, ya kasance yana kwankwadan abu mai saka maye a bisa mazhabin shi na cewa duk abin da asali ba giya aka yi niyyar yi ba, an yi niyyar yi kunu ne sai ya lalace zaman burkutu, ko to hayan sunan shi kunu a wurin Hanafiya. Kaga wannan ba daidai bane jama'a, domin asalin maqsad din shine katange musulmi daga samun kansa a irin wannan matsala ta rudewa kwalwarsu. To idan ka shashe lisho ko kasar kwata ko sunayen abubuwan ne jama'a, ka san mu sai ba mu san su ba, totally yawa ire-iren dai wannan wanda yake sha ko wiwi ko linda ko wane ne, idan ka sha su zaka samu buguwa ko ba zaka samu ba? Zaka samu buguwa ko? To suna da hukunci daya da giya. To sai ba zahiri yace sam bai yadda ba giya bane su, sai ya jama ka ayoyi umumiyat cewa kana haramta halal, sai ya jama ka aya umumi ya neme kai ka wuta, wala taqulu lima tasifu alati taqulu kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba. Kaga wannan umumi ne da ba zai shigo ba ana. To irin wannan yana nan da yawa a cikin mazhabin zahiriya, amma muna faɗan wannan muna cewa kuma babu shakka akwai ilimi mai dimbin yawa a cikin littafin zahiriya, musamman littafin al-Imam Ibn Hazm al-Muhammad Ibn Ali Ibn Hazm, musamman su ainihin wato muhalla da al-ihkam fi usul al-ahkam da ire-iren littafin sa, akwai ilimomi masu dimbin yawa, kuma an samu tangarda tunda mutane aka dinga kyamatar da su littafin, sai zama kowa yayi watsi da su, sai zama an yi asarar ilimi mai yawa. Da ya kamata a samu ƙwararrun malamai ne su karantar da littafin muhalla, suna tacewa suna faɗan ainihin nan daidai ne nan ba daidai ba ne, sai a samu fawa'id ɗin da ya kamata a more su na malanta a cikin fiqhu, da iya gwara mazhabobi, da iya istinbati, da kuma yadda ake ainihin wato hararo dalilai a inda ma baka tsammanin su, duk wannan akwai shi a cikin littafin Ibn Hazm da makamantansu. In banda ma zuwan Ibn Hazm, shi fa Dawudu Ibn Ali Az-Zahiri an ma manta da shi, tare cewa mu'asiri ne na sai al-Imam al-Bukhari a cikin karni na uku ya rasu kuma babban malami ne ya raya kasab baka daza amma ilimin sa an yi watsi da shi an kyamatar da mutane daga irin ilimin sa sai zama an yi asara ilmomi da dama ka kwatanta da irin abinda ƴan uwan mu ahlus sunna suka yi mu malaman mu a garin a kasar nan ta Najeriya na Jafai irin su Malam Albani da ire-iren shi Allah ya gafarta musu aka samu wasu da suke cewa su ahlus sunna ne in court suka dinga kyamatar da musulmai game da karatukan waɗannan malamai sai zama su waɗannan musulman sun yadda da waɗancan malaman sun anshi maganganun su akan cewa su Malam Albani Muhammad Awwal na suka fiqhu ba gaskiya suke karantawa ba girma suke nema maganganu iri daban-daban na sharri da kage da kazari sai suka yi asarar sauraron waɗannan ilmomin suka yi asarar gane bayanai da sanin karatukan da malaman su ba su san su ba sai a makare ga wani yana nadama ko yana tsiniwa yana Allah ya isa cewa malam wane ya tsuce mu da ya tare mu ya hana mu zuwa mu koyi karatutuka na alkhairi kaga wannan malami ne ba na Allah ba wannan dujal ne jama'a ba malami bane duk malamin da ya tarar dalibi ya ce kar ka koyi karatu a gun wani malami to dujal ne makaryaci ne shine ma'anar dujal jama'a amma cewa zakai indai ka koya ma dalibanka karatu mai kyau ku je ku saurara sai ku iya tantancewa dalibi mai koyan karatu a karan farko shine wanda za a iya hana shi sauraron kowa a katange shi sai sauraron waɗanda ake da aminci game da su to amma wannan kai ma ka san ƙarya ne abin da kake faɗa game da su ka san ƙarya ne san zuciya ne ya hana ka ka bari a saurare su daga baya kuma ran da aka je aka ji su sai a ta tsine ma albarka domin dama ka'ida kenan cewa rayuwar dan adam ko zuciyar dan adam tana da wani curiosity tana da wani san bin diddiki da duk abin da aka ce ka tayi za ta fara tunanin to wai me yasa ne aka ce ka yi ba ganin yaro duk abin da ka zo ka aje kawai kai wurgi da shi a tsakar gida ba su kula shi ba amma wanda ka zo kana rike da shi kana boyewa kana so ka shige da shi daki baba me yi wannan suna so su san kome sun san yana da muhimmanci kenan amma wanda yake tsakar gida ba ruwan su da shi to haka duk sanda kake cewa kar a saurari malam wani kamar kana mai campaign ne akan a saurare shi karanta tarihin musulunci mai faru da Qurayshawa sa mutane suka yi a baki a kofar gate din kasar Makka duk wanda zai shiga su ce mishi mene inna nuhadhiruka gulama bani Abdul Muttalib muna raba ka da sauraron dan gidan Abdul Muttalib a hir dinka ba ka bashi fa innahu yaqulu kalaman yufariqu bihi bainal mar'i wa zawji yana fadan zance wanda yake raba mutane da dangin su mun ja maka kunne kunne ya ji diki ya tsira amma da sun fadi wannan magana waɗannan mutane suna shiga sai su fara cewa wai menene kuma wannan kai ku zo mu je mu ji wani kuma sai ya ga ma an mishi renin hankali shi yanzu za a gaya mishi abinda zai saurara da wanda ba zai saurara ba bari ya je ai shi ma yana da fasaha da wayau zai iya gane gaskiya daga ba gaskiya ba sai ya je ji da irin haka sai Abu Dharr suka musulunta da ire-iren su so da haka ita gaskiya jama'a magana mai magana baya canza ta daga gaskiya kamar yadda ƙarya surutun mai surutu baya maye ta gaskiya waqi'i jama'a waqi'i baya juyawa duk yadda ka kai ga surutunka ma'ana yanzu da muke cikin rana waqi'iyan muna cikin rana ne wuni ko babu surutun da zaka yi ka gamsar da cewa mutane yanzu dare ne in ma ka iya gamsar da su ba zai juya ya zama dare ba yana nan dai a rana da kan ka daga abu fari ka ce mutane baki ne ya zama ka fi su wayo da sayar lisan suka yadda baki ne amma ba zai koma baki ba baki ne kawai a idan su wanda ka sa musu kwantsa ta sihirin da kai musu da kunnuwan su da karfe su da dadin baki da ka duk sanda kake waɗannan maganganun ka sani jama'a ba sa tabbata duk wani abu na ƙarya yana da iyakarsa duk wata magana wadda ba gaskiya ba sai ta bayyana ko ba dade ko ba jima Allah ya tsare mu da shine sai malam ya ci gaba da cewa wa amma shakku falam ya'rid lahu sallallahu alaihi wasallama shakka bata taba bujirowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah ba bal amara fihi bil bina'i alal yaqin amma dai yayi umarni da cewa a gina abinda ake akai akan yaqini ma'ana kai ne kana sallah ka tabbatar dai kai tahiyya ta tsakanka ne kana iya tana kai tahiyya ta tsakanka ne da ka tashi kana cikin yin wata raka'a misali kai ruku'u ka dago sai ka shiga shakka shin wannan raka'a ta uku ce koko ta hudu ko kuma kai sujuda ta biyu ka dago ka zauna sai ka shiga shakka shin wannan zaman da kai
tahiyya ce ta karke ko ko jilsatul istiraha ce ka kashi ka shakka to sai ka gina akan abin da kake da yaqini akai idan yaqinin ka shine ka tuna cewa kai tahiyya to sai ka gina akan biyu kenan idan yaqinin ka cewa ka tuna bayan tahiyya kai jilsa sai ka gina akan uku ba yadda malikiya suka ce suka gina alal aqalli ba a alal yaqini zaka gina da su cewa suka gina alal aqalli idan kana tsammanin uku ne ko hudu to ce uku ne rinjaye ga uku biyu ne ko uku rinjaye ga biyu ba rinjaye zuwa ga aqalliya nafsi ya cewa rinjaye zuwa ga abinda kake da ainihin yaqini akai ina fata mun gane wannan jama'a sai ki cewa wa isqat ash-shakk da yin watsi da wannan shakka was-sujudu qabla as-salami da yin sujuda kafin sallama qala al-imam ahmad ash-shakku ala wajhaini al-imam ahmad yace shakka iri biyu ce akwai al-yaqin ana hukunta ta hanya biyu abin akwai al-yaqin zakai hukunci da asalin abin da ka yakane ka sallama cewa haka yake sai kuma wat-tahri da kuma kirdado wato zato marin jayi yaya wannan yake ce fa marraja ila al-yaqini wanda ya koma zuwa ga yaqini al-gashakka to sai ya watsi da shakka wasajada sajdatay sahwi qabla salam sai ya sujuda guda biyu kafin sallama ala hadisi abi sa'id al-khudri bisa wancan hadisin na abu sa'id da ainihin al-imam muslim da wasu malamai suka fitar wa idza raja'a ila at-tahri wanda kuma ya kasa tuna yaqini sai ya koma zuwa ga abin da yake kirdado marin jayin zato wa huwa aktharul waham shine wato ka sa makanka ainihin zato marin jayi shine ma'anan al-waham anan abinda kake tunani karinjaye da tunanin da kake ganin yafi maka kusa da gaskiya sajada sajdatay sahwi ba'da salami shi kuma wannan sai sujuda bayan sallama ala hadisi ibn mas'udin alladhi yarwihi mansur bisa hadisin ainihin wato abdullahi dan mas'ud wanda ainihin mansur ya ruwaito intaha magana imam ahmad ta kare sai malam yace wa amma hadithu abi sa'idin fa huwa hadisin abu sa'idin da muke ta ishara shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza shakka ahadukum fi salati idan dayan ku ya samu shakka a cikin sallarsa falam yadri kam salla bai iya tuna raka'a nawa yayi ba a salasan am arba'an shin uku ne ko hudu falyatrahi shakka yayi wurgi da wannan shakka waliyabni ala mastaiqana ya gina akan abin da yake da yaqini thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima sannan ya sujuda guda biyu kafin ya sallame wa amma hadisi ibn mas'udin fa huwa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawaba shi ko hadisin ainihin wato abdullahi dan mas'ud shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan dayan ku ya samu shakka to ya kirdaji menene abin da yake as-sawab daidai thumma liyasjud sajdataini sai kuma ya sujuda kwaya biyu muttafaqun alaihima wadannan hadisi gaba ɗayan su bukhari da muslim sun fitar da su wa fi lafzi sahihaini thumma yusallimu thumma yasjudu sajdataini a wani lafazi a cikin bukhari da muslim aka ce sai ya sallama sa'annan ya sujuda guda biyu bayan sallama wa hadha huwa alladhi qala al-imam ahmad wannan shine abin da imam ahmad ya faɗa wa idza raja'a ila at-tahri sajada ba'da salami cewa idan ya koma idan mutun yayi hujja da at-tahri sai ya koma yayi ainihin sujuda bayan sallama to kaji su guda biyu din ba karo ne da juna ba a'a matakai ne guda biyu da mutun zai dauka wajen warware shakka ko dai ya warware ta da yaqini in yana iya samun yaqinin idan ba shi da yaqini sai ya koma kan at-tahri domin shakkan mataki mataki ce akwai wanda ma za ta iya ruda mutun gaba daya ba zai iya fahimtar komai ba sai abin da mamu suka gaya mishi a baya ko kuma shi kadai yake sallah ya zama cikin ainihin wato da warwara ta yaya zai akwai kuma wanda zai zama shakkar shi zai iya kirdadan wani abu da ya tuna yayi a baya sai ya warware wannan shakka ta hanyar tahri kenan wal farqu indahu bambanci a wajen Imam Ahmad baina tahri wal yaqin tsakanin ainihin wato kirdado da kuma yaqini annal musalli idza kana imaman cewa shi mai sallah idan limami ne bana ala ghalib dhanni wa akthari wahmi sai gini akan marin jayin zatan shi da mafi rinjayen tunanin sa wa hadha huwa at-tahri wannan shine kirdado fayasjudu lahu ba'da salami, sai ya sujuda bayan sallama, ala hadisi ibn Mas'ud, kamar yadda ibn Mas'ud ya ruwaito. Wa in kana munfaridan, idan ko shi kadai ke salla bana alal yaqini, to ya gina akan abin da ya tabbatar yana da yaqini akan shi. Wa sajada qabla salami, nan kuma ya sujuda kafin sallama, ala hadisi abi sa'id, bisa hadisin wancan Abu Sa'id al-Khudri. Wa hadhihi tariqatu aksari ashabihi fi tahsil zahiri madhhabi, wannan shine tafarkin da mafi yawan daliban makarantar Imam Ahmad suka bi wajen yin bayani akan mazhabin sa game da wannan mas'ala ta sujudin rafkanuwa. Wa anhu riwayatani ukhrayan, kuma an ruwaito wasu ruwayoyin daban guda biyu daga gare shi. Ihdahuma annahu yambani yabni alal yaqini mutlaqan, daya daga cikin su tana cewa ko da yaushe a gina akan yaqini, huwa mazhabu Shafi'i wa Malik, wanda shine mazhabin Imam Shafi'i da Malik. Wal ukhra, wata riwaya kuma daga Imam Ahmad, ala ghalibi dhannihi mutlaqan, cewa ko da yaushe a gina akan zato marin jayi. Wa zahiru nususihi innama yadullu ala al-farqi bayna ash-shakki wa bayna adh-dhanni al-ghalibi al-qawi, amma mafi yawan maganganun Imam Ahmad suna nuna cewa ya bararrabe ne tsakanin shakka da kuma tsakanin zato marin jayi. Fama ash-shakki yabni ala al-yaqini, idan shakka ce to a gina akan yaqini. Wama aktsari al-wahmi aw adh-dhanni al-ghalib yataharra, idan ko yana cikin zato marin jayi ne to sai ya kirdaji abin da yake ganin yafi kusa da gaskiya. Wa ala hadha madaru ajubati, ce duk amsoshin da ya bayar akan haka suke kai kawo. Wa ala al-halaini hamlul hadithaini wallahu ala, kuma a wannan yanayin guda biyu haka ya dauki hadisan guda biyu, dai ya sa shi ga shakka, dai ya sa shi ga ainihin wato taharri, Allah shi ya fi sanin daidai. Wa qala abu hanifata rahimahullahu fi shakki, shi ko abu hanifa Allah ya kara masa rahama, ya fada game da shakka yace, idza kana awwala ma arada lahu, idan ya zama a cikin farkon sallah wani abu ya bujiro maka na shakka, ista'ana fas salata, to sai ka saki sallah kawai, ma'ana kai ne ka zo kana cikin sallah kafin ka gama fatiha raka'a ta farko sai ka fara tunanin anya nayi kabbara harama kuwa, to yace kai ka saki sallah tun wuri tunda ba a mai nisa ba. Fa in arada lahu kaseeran, idan yana ta bujiro maka kana ta samun waswasi. Fa in kana lahu dhannun ghalibun, idan kana da wani zato marin jayi bana alai sai ka gina akan shi. Wa in lam yakul lahu dhannun, idan bai da wani zato bana alal yaqini sai ya gina akan yaqini, kamar yadda muka ji a cikin mazhabin al-Imam Ahmad insha Allah. Jama'a, wannan shine karshen fasli da malam Ibn Qayyim al-Jawziya ya tattauna game da ainihin mas'ala ta sujudus sahwi. Allah ya kara mushi ainihin rahama, Allah ya kara mushi ladan aikin sa. Sai yace faslun, wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taghmidu ainihi fi salah, ba shi daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama rufe ido idan yana sallah. Akwai wanda suna sallah sai ga idan su a rufe, musamman ana bada wannan fatawa ga wanda yake sallah a inda mutane suke wucewa, ko a inda akwai wani abu mai kwalliya, zane ko wani design a jikin bango ko makamancin haka, to mai yakon ya dinga kallon wannan waje yana samun waswasi a cikin sallah, ko maimakon mutane ko yara da ke giggilmawa suna dauke mai hankali a sallah, to kawai sai ya rufe ido. Kaga wannan ya kuma irin addini an coci kenan, rufe ido ya kuma kama da addinin coci kamar da zamu zo mu ci. To baya cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana sallah ya dinga rufe ido. Wa qad taqaddama annahu kana fi tashahudi yumi'u bi basrihi ila usbu'ihi fi du'a, mun ji a baya faslin da ya bayani akan tahiyya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karkatar da idansa, ganinsa izuwa ga kan dan yatsarsa lokacin da yake yin ainihin wato tahiyya. Wala yujawizu basrahu isharatahu, kuma idansa baya karkacewa daga wannan dan yatsa da yake nuni da shi, kamar yadda muka ji a baya al-Imam Muhammad da Abu Dawud da Sahih suka rawaito. Wa zakara al-Bukhari fi sahihihi an Anas radiyallahu anhu qala kana qiramun li Aisha satarat bihi janiba baitiha. Bukhari ya ambata ya ruwaito hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, cewa Aisha tana da wani kiramun, kiram shine labule wanda yake sharashara, wanda ba shi da kauri, wanda yake kaman see through haka ko transparent, labule wanda mata suke yin kwalliya, ta rufe wani bangare na ɗakin ta, ma'ana ta tare wani waje kamar window ko makamancin haka ko kofa, shikenan satarat bihi janiba baitiha. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce da ita wata rana, amiti anni kiramaki, ki cire mini wannan labulan naki, hadha wannan labulan ki cire shi daga nan wajen. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati, hotunan da ke jikinsa, zane-zanen da ke jikin shi ba su gushe ba, suna bujuro mini a sallata. Kaga ash-shahid shine da yana rufe ido, walau kana yughmidu aynayhi fi salatihi lama aradat lahu fi salatihi, da yana rufe ido da ma bai gani ba, ai ko. Wa fi istidlali bi hadha al-hadith nazar ibn al-qayyim yace to amma fa akwai tababa game da kafa hujja da wannan hadisin, li anna allazi kana ya'ridu lahu fi salatihi, domin za a iya tambaya a ce abinda yake bujurowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarsa, hal tadhakkuru tilka tasawir ba'da ru'yatiha, shin tunanin abinda ya gani ne a cikin waɗannan hotuna, au nafsu ru'yatiha, koko asalin ganin ne? Zama kun gane tawilin kuwa shine mutum ne yana sallah da ya kabbarta, sai zama gaban masallacin akwai wani design da aka yi irin yadda ake masallatai gayu din nan, ko a cikin gida ne labulan da ke gaban gabas din da kake sallah, sai kana kallo kana kallo, shin abinda kake kallo ne kake reflecting, koko kallon da kai mishi na farko sanda ka daga za ka yi kabbara kuma ka sunkuyar da kanka idan kana wajen sujuda, kaga yanzu baka kallon gaba, idan kana kallon wajen sujuda amma ganin da kai mai tun farko bai gushe ba yana bujuro maka. Shine Ibn Qayyim yake cewa wani zai iya faɗan haka, yace ai ba wai idan shi na kan wajen bane, idan shi na nan a wurin sujuda amma kuma yana tunowa a kwalwashi cewa na ga wani abu yanzu, daka ba wai yana kallon tasawir din bane, a'a yana kallon ya sunkuyi da kanshi ne kadan daidai wurin sujuda shi, kaga babu hujja a ciki a bisa wannan etrat na. Yace au nafsu ru'yata hadha muhtamalun, yace kuma wannan abu ne da zai iya dauka, wa hadha muhtamalun, ɗayan ma zai iya dauka, wa abyanu dilalatan minhu, abin da yabi wannan hujja qarara shine hadithu Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salla fi khamisatil laha a'lamu, cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi sallah a cikin wata riga wacce ke da zane-zane, fa nazara ila a'lamiha nazaratan, sai ya kalli jikin rigan kallo haka, falan man sarafa, yayin da ya sallame qala, sai ya ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahl, a dauki wannan riga tawa a kai ma wani tailor ne ko kuma wani mai dinka kayayyaki mai suna Abu Jahl mai sai da kayayyaki, wa atuni bi anjabiyati abi jahl, ku zo mini da anjabiya, wata irin riga ce wadda ake kiranta da suna anjabiya a wancan lokacin, dangantaka zuwa kasar da ake yin ta ko makamancin haka, kamar yadda ake cewa riga a ce yar Zaria ko yar Kano ko yar Madina da ko yar China, gwargwadon kasar da aka yi ta. Ina fata mun gane wannan. Fa innaha alhatni anifan an salati, wannan riga dazu din nan ta karkatar da ni, ta ainihin wato shiryatar da ni daga sallata. Sai mallam yace wannan shi Abu Bukhari ya fitar da shi, sai yace wa filistidlali bi hadha aidan ma fi, wannan ma akwai matsala game da hujja da shi, inji Ibn al-Qayyim, iz gayatuhu annahu hanat minhu iltifatatun ilaiha, domin abinda kawai za a ce shine wani waige, wannan abun ya ja shi zuwa ga wani waige, fa shagalatu tilka al-iltifata, sai wannan waige ya zama ya shagaltar da shi, wala yadillu hadithul iltifatihi ila shi'abi lima arsala lamma arsala ilayhi al-farisa tali'atan, yace kuma wannan baya nuna irin abinda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi waige sa'ad da ya aika da wani mai zuwa leken asiri, sanda yake tsammanin akwai wasu sojoji da su kawo mashi farmaki din nan, ba mun karanta shi a baya, da yanna zalikan nazara waliltifata minhu kana lilhaja, domin wancan kallon da yake yi da waige da yake yi dan bukata ne, mun karanta a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla ya tura da wani soja ya je mishi leken asiri daga cikin sahabbai akan wasu runduna ta kafirai da yake tsammanin suna nufin kawo Madina farmaki, manzon Allah ya tada salla amma yana ta waige yana kallon daidai hanyar da yake tsammanin bullo wannan mutum, to kaga irin wannan a can mun karanta cewa idan da bukata ne babu laifi li ihtimamihi bi umuri jaysh saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki al'amarin sojojin sa da muhimmanci sojojin musulmai wa qad yadullu ala zalika madda yadihi fi salatil kusufi za iya amfani da wannan a kafa hujja ma'ana kaga wancan hujja a ciki shine waige da yake yana kallon wurin waige da yake yi yana kallon wurin babu shakka idan shi abu da yake amma bai zama hujja akan cewa yana bude idan shi jiman da'iman ba domin ko da mutum yana salla ne yana rufe ido idan ya ji wani ƙara ya waiga zai bude idan ya game mun gane to da ka da waigen da bude idan duka na bukata ne abinda wannan magana take cewa kenan yana kawo hujjojin ne da kuma abin da yake wato masu cewa a rufe idan suke mai da martani akan hujjojin sai ya ce wani hadisin kuma wanda zai baka hujja qarara gaba da cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar sa abu da yake shine hadisul kusufi hadisin sallar kusufi wanda manzon Allah ya miƙa hannunsa li yatanawala al-unquda dan ya ruko al-unqud kamar a ce nonan dabino ko nonan aiba me sunan shi bunch me sunan shi da Hausa nono ko dodo ana cewa dodo to dai abu haka tari guda na kayan marmari shine bunch ko shine al-unqud da larabci Allah dai gafarta mana Hausa mu ga wai zari kici jama'a ba mu yi Hausa ba yanzu sai dai ka maka da larabci da turanci sun bata gaba daya Hausa kasar nan mu Hausa mu da irin ta makaranta ba al-muhim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana yin sallah kamar yadda ya bada labari gashi wa kazalika ru'yatuhun nara wa sahibatal harrati fiha da kuma ganin wuta da yayi da yaga kuma wannan mace da ta rike kyanwa tana azabtar da ita a cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sallar kusufi ana cikin sallah sai aka ga yayi gaba ya kai hannu an jima kuma sai aka ga yayo baya Bukhari ya kafa hujja da wannan aka ainihin wato hukuncin wanda ya salla a gaban gunki azan shi Bukhari sarkin kafa iya kafa hujja ne cewa ga annabi yayi salla yayi gaba kuma yayi baya da aka tambaye sai ce sanda nayi gaba Allah ne ya nuna mana aljanna da ni'imar da ke cikin ta na kai hannu zan riko wani dodan apple ko wani dan itace na aljanna da na kawo shi duniyan nan to da babu wanda zai ƙara jin yunwa a cikin al'ummata amma Allah bai nufa haka ta faru ba yace sanda kuma ko ga nayi baya din nan wuta ce aka nuna min ita har na ji zafin ta shine nayo baya to sai Bukhari yake ishara akan yanzu kaga wannan sallah annabi yayi ta a gaban wuta wuta kuma an taba samun wanda suka rike ta matsayin abun bauta to kaman sallah ne a gaban gunki Imam al-Bukhari kenan kiza sai da Ibn Hajar yazo ya warware zare da abawa sannan ake gane Bukhari amma da akwai wanda suke jawo shi cewa ko da ya ga shiya da kwakwalwa sai ya rigaba mutane wahala Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu gaba daya na'am sai ya ce wa sahibal mijhan mihjani ko da al mihjani da kuma ainihin wato ya ga wannan mutumin wanda shi ma manzon Allah ya gan shi a wuta wanda ya sace wani makami abin kariya shield ya sace shi a cikin kayan zakka kayan ganima ko ba a raba ba shi ma annabi ya gan shi a wuta to kaga wanda ke sallah ido a rufe ba zai ga wadannan abubuwan ba yace wannan yafi dilala fiye da sauran wa hajzuhu bainal jariyataini da kuma inda muka ji labari a baya sorry wa hadis wa kadhalika hadis mudafaati lil bahima allati aradat an tamurra bainai dai mun karanta a baya hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga tunkuɗe yar akuya yar batala akuya wacce ke so ta wuce ta gaban shi kaga nan ma da idan shi a rufe da bai ga kokarin wucewar ta ba da bai ga attempt ɗinta na wucewa ba balantana ya hana ta haka kuma waradduhul gulama wal jariya da kuma inda ya tunkuɗe yaro namiji yaron ya juya ya tunkuɗe yarinya ta mace ita kuma bata juya bata wuce wa hajzuhu bainal jariyataini da kuma raba fada da yi tsakanin wasu yan yara guda biyu yan mata da suke fada duk mun karanta a baya wa kadhalika ahadithu raddis salami bil isharati ala man sallama alayhi wa huwa fi salati hakanan hadisan da aka samu yana mai da sallama ga wanda ya mishi sallama da hannu sai ya mishi ishara da hannu ma'ana na amsa daidai ta inda mutumin yake fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru ila man yarahu babu shakka manzo Allah yana ishara ne ga wanda ya gani wa kadhalika hadisu ta'arrudi ash-shaytani lahu fa akhadahu fa khanaqahu kuma hakanan hadisin da shedan yazo ya bujiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya bata mishi sallah manzon Allah ya kama shi ya shake shi a cikin riwayar Muslim yace har sai da harshen shedan din ya zazzago miyan shi yana sauka a jikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shake shi manzon Allah yace ba dan kanna karya alkadarin dan uwana annabi Sulaimana wanda yake annabi ne kuma sarkin aljannu da mutane go ba dan shi ba tunda shi yana kama su ya daure su ya zane sun san yalefi shedanu da aljanu to manzo Allah baya so ya karya mishi wannan mu'jizar tashi da wannan alkadarin nashi ke shi sa na kyale shi da ba dan haka ba da sai na sa an kama shi an daure shi a masallacin Madina an sa yara suna mishi ihu suna mishi ojojo abin da ya hana manzo Allah ya kawo shine saboda yana ganin wato hakan kamar shiga alfarma annabi Sulaiman ne alaihi salam wa kazalika wa kana zalika ru'yata aynin mala yace kuma wannan gani ne na ido ba mafarki bane fa hadhihi ahadithu wa ghayruha yustafadu min majmu'iha al-ilmu bi annahu lam yakum yughmidu aynayhi fi salati wannan hadisi in ka hada su da ire-iren su za a iya ciro hukunci cewa lalle an sani a ilmance ilimi na hakika cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama baya rufe idan sa idan yazo sallah wa qarik salafa al-fuqahu fi karahati sai malamai suka yi sabani game da hana rufe idan fakari ya hul imamu ahmad wa ghayru al-imamu ahmad da waninsa suka ainihin ce babu kyau wa qalu suka ce huwa fi'lul yahudi rufe ido idan ana sallah aikin yahudawa ne a cikin ibadarsu wa abahu jama'atun wa lam yakrahu wasu kuma suka ce babu komai su ba sa kyama wa qalu suka ce qad yakunu aqraba ila tahsilil khushu' akwai yadda za a samu yanayi ya zama rufe idan sai yafi kusa da ainihin natsuwa allazi huwa ruhus salati wa sirruha wa maqsuduha wanda shi kuma natsuwa shine zuciyar sallah shine sirrinta shine asalin manufar sallah to kaga wannan kokarin kawo irin wannan hujja ruhin sallah da sirrinta da maqsudinta yaya manzon Allah yayi wannan shine ruhinta kawai yadda manzon Allah yayi shine sirrinta yadda yayi shine maqsudinta babu shakka khushu'i maqsudi ne amma a bisa yadda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam domin yafi kowa jin tsoron Allah yafi kowa iya sallah yafi kowa yin ibada cikakkiya to inda ya wadace shi yayi da idan shi a bude to kai ma ya kamata ya wadace ka kawai har ka wani tunanin cewa in ka rufe ido zaka samu natsuwa fiye da wanda saura suke samu to kenan kana cewa manzon Allah ma da bai rufe ido kana yin abinda kai a tunaninka zaka iya samun natsuwa da tafi tashi kenan shine lazumin magana mutum da ke fadan wannan wassawabu an yuqala ibnul qayyim yace abinda yake gaskiya shine a ce in kana taftihul aini la yukhillu bil khushu idan ya zama rufe ido ba zai lalata jin tsoron da natsuwar da ake so ka samu a sallah ba fa huwa afdalu to shi yafi falala wa in kana yahulu bainahu wa bainal khushu'i idan ya zama kuma wato bude idan zai shiga tsakanin ka da tsakanin natsuwa lima fi qiblatihi min az-zakhrafa saboda abin da ke kan alqiblar ka na wani kwalliya kwalliya wata zuwiki da kuma mannamanne ko wani design aw ghairihi ko wani abu makamancin haka mimma yushawishu alaihi qalbahu abinda zai iya rikita maka zuciya fa hunalika la yukrahu at-taghmidu qat'an a irin wannan yanayin ibnu al-qayyim yace kwata kwata ba a jin kyamar ka rintse idanka ma'ana kana cikin sallah sai wani abu ya bujiro wanda kake ganin zai kawo maka matsala game da natsuwar to ka rufe ido dan kaka ga wannan abun ibnu al-qayyim yace wannan babu laifi wannan fatawa ce da ba fa hunalika la yukrahu at-taghmidu qat'an wal qawl bi istibahatihi fi hadha al-hali aqrabu ila usul ash-shar a ce ma mustahabi ne a irin wannan yanayin ka rufe idanka to yafi dacewa da usul na shari'a wa maqasidihi da manufar shari'a min al-qawl bil karaha fiye da a ce haramun makruhi ne wallahu a'lam ma'ana kamar da ake sallar juma'a masallatai irin namu mutane a waje kuma yanzu an hana tara hanya ko to kana cikin sallah a gefen sahu a masallacin juma'a sai kaga wata shedaniya an goyo ta a mashin dan esura zai wuce ne ta rabin cinyar ta a waje to a lokacin kawai sai kai mazakar faido abin da yake cewa kenan a lokacin mustahabi ne ma inji ibnul qayyim amma jama'a wannan fatawa ce idan tayi maka ka dauka in bace ma baka ka dauka domin asali shine bude ido ina ba ta mun gane wannan jama'a ai kaga bai kawo nasi akai ba to dama kuma duk malamin da yayi fatawa babu nasi ko to tana nan a matsayinta na fatawa bata zama shari'a ba sai wanda yaga tayi mishi ta dace da hawan fi nafsika ko fikrun sabiqun fi nafsika sai ka dauka idan bata dace ba sai ka bar mishi afti nafsaka wa in aftaka al-muftun haka manzo Allah ya fada cikin hadisin Tabarani ka ba kanka fatawa ko da masu fatawa sun baka fatawa ina ma'anar fatawa shine abinda babu nassi akai karara kaga da gaske ne a lokacin nan tabbas sanda wata shedaniya take wucewa tsarara ka kauda idan ka yafi dacewa da usulul shari'a saboda cewa da akai kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum karka kallin maharim da abubuwa da suke na kyama ko wanda zai lalata maka imaninka ko nagartaka ko makamanci haka to musamman kuma in kana sallah kisa ne kwatance da irin wannan to kaga a wurin babu shakka za a so karka kalli wannan abu to ya laye karka kalla sai ka rufe ido in jiwa ibnul qayyim rahimahullahu ina fata mun gano wannan jama'a na'am Na'am. E ya halasta liman ya bayyana wani waje aya 1 2 3 inda ake sallah asarance kamar da muka karanta a baya cewa wani lokaci manzo Allah yusmi'uhumul ayata aw al ayataini yakan jiyar da su aya 1 ko 2 a sallar azhar ko la'asar ko a sallar da ma take ta cikin dare ne a cikin raka'o'in da ake asartawa kamar biyun karshen isha ko dayan karshen magarba da ka wannan ba rafkan ruwa bane ko mantawa yayi babu komai saboda dama ana yin haka a wannan mahallin kamar maganar da muka yi ne game da mutumin da yayi zaman jilsatul istiraha amma shi a irin sallar shi da yake a gurin shi wannan rafkan ruwa ne babu komai akan shi duk da yake zaka ga suna yin sujuda shine an muka faɗi fatawan Malam Albani Muhammad Awwal Allah ya gafarta mishi cewa kai da kake yin zaman jitul israha kake bin irin wannan limamin wanda yake shi kuma baya son yin irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li hawan fi nafsi idan yayi irin wannan ya zauna ya miƙe da sauri ire-iren shi suka ce mishi subhanallahi ya miƙe zumbur kai kuma sai ka gama zaman ka lafiye sannan ka miƙe idan aka sallame ba ruwanka da suri da suke dan kai sallar ka bata lalace ba na'am ko mutum ne a sallar raka'a farko ko ta biyu na magarba ko a isha ko da asuba sai ya manta sai ya sirranta karatu wajen bayyanawa ko yawato wannan yayi rafkanuwa wannan yayi rafkanuwa bisa mazhabin da muka karanta yanzu kaga yayi ragi yayi kadi zai yi sujuda ba'ad salami haka yake a malikan cai ko yawa to wannan daidai ne insha Allah bisa kiyasar da akai amma wajen asartawa in ya bayyana to wannan yana da asali cewa asali ba rafkanuwa bane ya halasta haka din to dan kai abin da ya halasta dan wani yana ganin laifi ne baya zama laifi dan kai abin da asali ya halasta amma wani yana ganin laifi ne baya zama laifi shine irin yadda aka samu matsala da mutanen da suke hana cin doki kai kana ganin cin doki ya halasta kuma da gaskiya ya halasta sai wani ya ga cewa laifi ne haramun ne shi kenan sai zama haramun sai zama ka ci abin da Allah ya haramta to haka bayyana karatu a wurin da ya halasta a bayyana wani bangare na karatu sai ka bayyana wani bangare na karatu to ba kai laifi ba ko da kai kana ganin wai laifi ne alama fi nafsil amri ba laifi bane yawa wani bangare ba ana cikin karatu a asirce sai a ji kawai ka da aya ɗaya ko biyu a cikin fatiha ko sura kawai sai a ji ka ce inna ladaina ankalan wa jahima misali sai kuma ka ci gaba da asirance kamar kana musu ishara ga irin sura da kake karantawa annabi yakan yi haka kuma salaf suna yin haka musamman inda ka zo kana karanta wani abu da kake ganin kana so su yi musharaka da kai a cikin tadabburin ayoyin aya ɗaya ko biyu ya halasta abin da ya kamata shine mutane a ci gaba da karantar da su har su fahimci addini yadda yake dan yanzu wannan kai shi a wani waje sai an ruwaito har a jakan magori amma mu a masallatan mu an dade ana yin wannan dan yara ma kanana za ga suna sallah ma suna yi zaka su fada maka su ce su malam principal din primary ne yake ce mishi ma principal din primary headmaster ko yake ce me headmaster ya ce ai kaza wallahi kana jin karatu a gun yaran nan malam sai ka gane wallahi mun dade muna aikin abin nan wallahi aikin wasa ɗan yara kanana malam ka ji karatu daki a bakin su to ba su da matsala saboda tun suna kanana ana surfa musu karatu ne lafiyayye mu ko galibin mu sai da muka gama shan wannan fiqhun arin an dalil sannan Allah ya hada mu da malaman kwarai suka ba mu dalilan Allah ya gafarta musu na'am afa ba di zai wanda ya sirranta karatun raka'a a magariba wurin bayyanawa su jira ba adini na malami kace
wajen wannan da wanda aka kawo da
eh
wannan fatawa abin da yake ba kawo da nuna cewa ba karaha ba saboda rashin karaha idara wajen gudewa mai ne ka kawo aka ba
eh yadda shi abin nan ba yadda shi ya wajaha cewa babu nassi wanda yake qat'iyyud dilala duka istinbatat ne sannan kuma sai ya amfani da ka'ida ta maqasid cewa shari'a ga abinda asali take so a samu wannan ya taimake shi kware wajen yin wannan wajihin wallahu ta'ala a'lam to sai yace fasdul fi ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaquluhu ba'da sirafihi min as-salati wa julusihi ba'daha wa sur'ati al-intiqali minha وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعضا ce wannan fasli zai mana bayani akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya kasance yana aikatawa bayan ya sallame sallah wajlusihi ba'daha da kuma siffar zama da yake yi a wurin da ya sallah bayan ya idar da sallah wa sur'ati lintiqali minha da yadda yake gaggawa ya juyo ya kalli mamudin sa wama shara'ahu li ummatihi da bayani akan abin da ya shar'anta wa al'ummarsa min al-azkari na daga zikirori wal qira'ati da abin da ake karantawa ba'daha bayan sallah ma'ana yanzu kaji yayi mana karatu makonni da dama akan tun daga kan ta da iqama kabbara ta da iqama karatun fatiha sura ruku'u sujuda zaman tahiyya kaza 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 har zuwa sallamewa da wasu abubuwa da ya ambata wanda suke da alaka da sallah da magana akan wutiri da wane ne to yanzu an idar da sallah ga baki daya me ake yi a bayan sallah da zaran an idar a bisa tafarki da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kana idza sallama istaghfara salasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan yayi sallama yakan fada astaghfirullah 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 kafa uku wa qala kuma yace yakan ce allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ya allah kaine assalamu kuma assalamu daga gare ka ne ya allah ya allah ka albarkantu ya allah ma'abocin girma da daukaka wannan duka maganganu ne a cikin hadisai ingantattu wanda al-imamu muslim da sauran malamai suka fitar da su walam yamkus mustaqbil al-qiblati illa miqdara ma yaqulu zalika manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bai ci gaba da zama yana mai kallon alqibla sai gurgudan abinda zai iya fadan wannan zikirin wanda alal akthar shine minti guda ma yayi yawa astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram rabin minti ko sakon 20 da zaran yayi wannan sai ya juyo bal yusri'u lintiqala ila al-ma'mumina sai ya juyo ya kalli mamu yana kallon su suna kallon shi anan malikiya sun yi abun nasu saddin zari'a sai suka ce a'a ya juya ya kalli dama kudu za ka galiban limamai haka suke yi ba za su kalli limamai kamar yadda nake kallon kudin kuke kallo na maimakon haka to kawai sai a haka ko sai haka wai saboda idan kai haka ka kalli mutane to zaka iya samun girman kai eh kana ganin duk waɗannan ni ne limamin su tawalu ya fika juya gefe kai sun kuyar da kanka saddu zari'a ne dama wato malikiya suna da ka'ida ta saddu zari'a shine toshe kafar barna wadda tabbatacciya ce a cikin shari'a, amma akwai inda shari'a ta halasta abu, su kuma sai su ga wannan abun zai iya zama zari'a ga wani sabo ko laifi da suke tsammani. To wannan sabon ko laifin da suke tsammani sai su ce to kada a yi wannan, makruhi ne. Duba ka ga runguma hannu da ake a sallah, me yasa malikiya suka ce ka a runguma? Saboda a shar'ance an hana jingino a sallah, kada zama kana sallah ka jingina da wani abu kamar ka danyi balance a jikin shi. To sai suka ce mutumin da ya tsaya yayi haka da hannayen shi, to kamar yanzu ya fi jin jingina, ya dan jingina a jikin hannayen shi fiye da wanda ya saki hannu, ya fi jin cewa kamar bai jingina a jikin komai ba, bai da wata kariya. Haka sai suka ce a saki, saboda kar ai karka ji kamar kana jingino. Haka suka ce kada wanda yake da wani aibi kamar makaho ko mai kafa daya ko wani mai yanayi daban ko dan zina ya yi limanci a cikin mutane sahihai, ba wai dan limanci shi bai halasta ba. Saboda kai yabo yana muku sallah, yana gaban ku yana tilawa, ku kuma kuna cewa oh ka ji dan zina fa yanda yake karatu, albasa ba ta halin ruwa ba, sai ya sa muku waswasi. To kaga waswasi babu kyau, zaka sai su ce to kada a yi tun farko. Irin wannan nan da yawa a cikin qawaid na usulul fiqi na malikiya, irin shine suka kawo anan cewa kar a kalli mutane. To dai sunna ta tabbatar da liman kallon mutane yake, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnar shi hayyakan kalli sahu, ya duba ya ga duk mutanen da ya sani sun saba zuwa wannan sahun sallan suna nan. Idan bai ga wani ba musamman da asuba, yakan tambaya ina wani, sai a ce to yayi tafiya ne ko bai kwana gari ba ko bai sallah anan ba ko makamancin haka. In kuma da matsala a ji matsalar shi, bai da lafiya ko wani abu da zai sa musulmai su dauki mataki akan ya za a yi ko me ya kamata a yi game da shi. Da haka liman ya zama yana kallon mutanen shi, ya san ko su waye, yana gane ainihin mutanen shi, yana cigiye su. Ala ayi halin kallon mamu ake kana kallon su, suna kallon ka. Wa kana yantafilu an yaminihi wa an yasari, sannan yana juyawa ta dama da kuma ta hagu. Nan ma malikiya suka ce dole juyawan ya zama zaka juyo ne da kafadarka ta dama, da kafadarka ta dama ko haka suka amin, da kafadarka ta hagu suka ce su, da kafadarka ta hagu kaga shine zai baka dama ka zama kana kallon kudu kenan. Haka ne ko? Da kafadarka ta hagu, na'am. Haka ne kuwa? Na'am, ta dama ne. Yes, sai su tashi tsambul sai su ba wajen. Shi ma duka kawai wani salo ne na bid'a. In ka san baka san kalimanci, me yasa kai da za a gabatar da kai kakkai ko kuma kakka shiga sai an gama ta da iqama? In kana ganin baka so ka tsaya wani lokaci wanda bayan sallah ko kafin ita, in dai kai sallah za ka tsaya kai duka waɗannan abubuwa. Ta dama ne ake juyawa jama'a, za ka juya ne ta dama a malikiyance, ma'ana kamar yadda nake ɗin yanzu haka, ka muƙaddara nan shine gabas, to zaka juya kenan haka ko ka juya ta dama kenan, shine zai zama kana kallon kudanci kenan, kana kallon dama da kai, dama da alƙiblarka. Sai ce wa kana yantafilu an yaminihi wa an yasari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan juya dama, yakan juyo ta dama, yakan kuma juyo ta hagu. Wa qala ibn mas'udin yana cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran yansarifu an yasari, na ga manzon Allah so da dama yana juyawa ta hagunsa. Wa qala Anas aktharu ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yansarifu an yamini, ni kuma na ga manzon Allah so da dama yana juyawa ta damansa. Fi sayyaini duka waɗannan, alhamdulillah yarikum Allah subhanahu wa ta'ala. Wal awwalu fi sahihaini, wancan hadisin na farko ruwayan Abdullahi dan Mas'ud yana cikin Bukhari da Muslim. Wasani nabiyun kuma fi Muslim, yana cikin ainihin al-Imamu Muslim ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa. Dan haka kowanne ya halasta a juya babu laifi. Wa qala Abdullahi ibn Amr ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yantakilu an yaminihi wa an yasarihi fi salati, shi kuma Abdullahi dan Amr ya ga duka guda biyun, ya ga wanda Ibn Mas'udin ya ruwaito, ya ga wanda ainihin wato abin nan Abdullahi, ya ga wanda Anas ya ruwaito ko cewa ya ganshi yana juyawa ta dama, ya ganshi yana juyawa ta hagu. Wannan da Imamu Ibn Majah ya fitar da shi, kuma isnadin shi insha Allahu kyakkyawa ne. Wa summa kana yuqbilu alal ma'mumina, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskanci mamudin sa bi wajihi da fuskar sa wala ya khussu nahiyatan minha minhum duna nahiya baya kebance wani bangare banda wani bangare wa kana idza salla al-fajr jalasa fi musallahu ta tatlu ash-shams manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yin sallar asuba yakan zauna a wurin da yayi sallah har rana ta fito wanda kuma di haka ya tabbata a cikin sunna za a bashi ladan umara kai sallar asuba ka zauna a inda kai sallah ka ci gaba da zikiri da ambatan Allah da istighfari ko karatun alqur'ani ko duk wani abu da ya sawaka na ibadoji waɗanda ake yin su da baki kana zauna har rana ta yi shuruki ta fito sai ka tashi kai raka'a biyu wanda dai haka ya tabbata cikin hadisi cewa za a bashi ladan ainihin wato umara jama'a ku duba ku ga yadda muke sakaci da irin wannan za a yi sallar asuba kafin minti 5 babu kowa a masallacin gaskiya saboda Allah wannan ba daidai bane ya kamata mutane su gane asara muke yi ta lokutan kuma abin takeici kowa na gaggawa ne yaje America da BBC abun banza wanda labarin ma nasu galibin shi ƙarya ne da kuma tsohon labari wani ya faru fiye da kwana 5 kuma koda baka je ka ji ba fa zaka ji labari a gari indai kai ma yin labari ne indai kai ma yin labari ne indai kuma baka ji ana wannan labarin babu wani abu da zaka ji a America wai ya zama breaking news a ce wai kai ka fara jin shi kai zaka fara bada labarin shi duk abin da ka ji zaka ji shi a gari a irin wannan zamanin ma da information yawa mutane yawa zaka ka kyale musu America su da BBC din su da Deutsche Welle da kowace ce ka rabu da su wannan lokaci ne mai tsada ka zauna kai abin da zaka mora ranar alkiyama koda baka samu halin yi a masallaci ba ka koma gida ka zauna wannan lokaci ka more shi wajen istighfari da tasbihi da karatun alqur'ani akalla rabin awa ko awa daya fa ya isa kafin a tashi a fara shirin duniya jama'a wasu mu kuma galibi musamman ma'aikatan boko za a ce to fa yau Monday ne shiri ake yi so ake takwasai maka a office ya salam alal nas wala jama'a ku amma akwai ban takeici akwai ban mamaki yadda mutane suka zama al'amarin duniya ya dame su kwarai kaman ma ba sa tunanin akwai lahira yanzu ka duba kaga yadda muka saba wa da yaran mu ba sa yin lattin makaranta duk yadda za a buga a raya indai aka ce ana kulle gate din makarantar nan 730 to kowane yaro na cikin makarantar 730 haka za a tashe su bacci bai ishe su ba ai ta uzuzura musu wani ma akan mashin zai ci ragowar breakfast din shi yana rike da biredin shi ana tafiya saboda fitina amma ranar juma'a ba ma kai su masallaci da wannan wurin mu ce bari mu fita da su a sa'atul ula mu kai su masallacin juma'a wanda ita akwai falalata a lahira tabbatacciya wannan ku baka da tabbacin dan kana kashi da safan nan shikenan dole zai ci moriyar boko baka da wannan tabbasa ba kai shi da safan ne zai sa ya zama ya da moriyar boko ba a koya mishi tarbiyyar da in yayi bokon zai zama na alkhairi ne to koda rayuwar mu ta hukunta yanzu dole ne a fitar da yara da wurwuri saboda makarantun ba su da imani za su ce ba ku sabon tati in ba a kawo yaro ba za su rufe gate ba a so kuma yaro ya misa wannan makaranta to amma dai a saba mishi da kuma harka addini shi sa Allah ya ji kan mallam albani Allah ya gafarta mishi daga cikin tsarin da yayi a makarantun darar hadisi salafiya shine babu yadda za a yaro ya latti dan har karfe 9 mallam ya tsara da karatu sai karfe 9 ma za a dinga yi ma'ana kowa ya gama karyawa a natsa ya fito duk dai hayaniyar ka kamar karfe 9 ka gama abin da kake ko mun sanyi amma aka ce 8 din nan in lokaci ya juya wani lokaci ba a gama sallar asuba sai 6:30 kafin ka ce kanzil shikenan 7 ta wuce 7 na wucewa kuma gosulo ya tara gari haka zaka ga an ciko motoci da yara mallan inda ka sara na Eid ana ta hon ana ta wajuna hon di 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 kowa yana zuwa bashi hanya sannan kuma makarantun tunda yanzu makarantun ba a neighborhood din mu suke ba wani kuma social change da makarantu duka a neighborhood din mu ne ma'ana kowane yaro yana yin makarantar take kusa da gidansa da ka baya bukatar sai an kai shi bai bukatar sai ya tsallaka titi bai bukatar sai an yi tafiyar kilomita 3 4 5 bai bukatar sai baban shi yana da mota yanzu ko dukkanin makarantun da yaran mu suke galibi makarantun suna wasu wurare ne waɗanda suke outreach na makarantun na garuruwa ko kuma a wani settlement other than our neighborhood mun fi gamsuwa da makarantun da suke wani wuri daban na kusa da mu bai da suwa duk wata aliyar da take kusa da mu mata lakabi da cewa ta yi ganta ni ta ga barun mu da ita an riga an mun jana idan ta wannan saka haka za a wuce da su a kai su makarantu ga sunan masu suna iri iri coinage gashi nan iri iri na sunaye wanda asma muguriya sunaye ne wanda suke kawai masu masu ainihin wato suke da karfin marketability kawai kaza kaza international kaza 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 academy kaza ban so na kira sunan kota makaranta ne almuhim jama'a ya kamata mu ba mu da muhimmancin koya ma yaran mu yin abubuwan da addini ya koyar da su in as much as zamu nace sai sun je makarantar boko fine amma dai akalla juma'an nan mu koya musu fita juma'a da wuri kuma mu ce musu wannan fita da wurin akwai falala wanda duk ya fita da wuri manzon Allah ya ce Allah zai rubuta mishi ladan mutumin da ya sadaka da raƙumi wanda yaje a lokaci na biyu kaza wanda yaje za su rike dan kai zama mu muke sa ma yaran mu orientation su gane kawai boko ne kadai ke da muhimmanci malam ya sha yin wannan dandara shine boko an tashi da sassafe an tafi an kai su a mota an musu polish din takalmi an musu iron din kayan su an sa musu abinci a cikin lunch basket islamiya fa sai an gama gajiya abokan nan karfe 1 an dawo an ci abinci an yi wasa bayan la'asar sai a ce ku tashi ku tafi islamiya yanzu dai on the own ku tashi ku tafi kaga boko kuma an kai su sannan ba za a sake wanka ba ba za a sake ba abincin da za a tafi da shi babu facebook da za a tafi da su sannan ba za a kai su a mota ba kuma idan sun je za su ga malamin wani miskini gwamnati ma ba ruwanta da makaranta da ka za su ga makarantar na ashe gwamnati ma bata damu da ita ba wancan akwai headmaster akwai malamai akwai inspector akwai ofisoshi ana kawo takardu ana zuwa accreditation ana wane ne wannan kuma kawai wasu usadai ne kawai masu neman na tuwo a anguwa kuma su neman aljanna za su samu wani zaure da garejin mota da wani rabin masallaci sai su katange kawai sai su ce shi kenan islamiya su sa mata suna su ne komai sai abinda Allah ya buwace musu na ilimi za su karanta ko abinda Allah ya musu ainihin ilhama na basira shi za su gudanar da haka daga wannan islamiya zuwa waccan kowanne tsarin ta daban manhajin ta daban hukumar ta daban yadda ake gudanar ta daban sai ga a cika yara a aji babu tsari wannan jama'a gaskiya laifin gwamnati ne sarahatan ya kamata zama gwamnati tana regulating islamiyu yadda take regulating boko yawan mu musulmai a arewacin Najeriya ya wuce a ce wai ba ruwan gwamnati da addinin mu wannan kuskure ya za a ce gwamnati tana da ruwa da tattalin mu tana da ruwa da ainihin arzikin da muke samu sai mun biya haraji tana da ruwa da yadda muke gine-ginen mu sai mun samu approval tana da ruwa da yadda muke gudanar da tsarin makarantun mu private sai ta ba mu license zamu gudanar da su business sai an baka license company sai an baka license amma addini sai a ce kuka je ka yadda kaga dama ba ruwan kowa da kai ya kamata gwamnati ya zama ta da tsarin makarantun addini ga yadda za a gudanar da su kuma a nemi masana ilimi na addinin musulunci na gaskiya farfesoshi wanda suka kwarya education wadanda suke da ainihin affiliation da addinin musulunci zuwa su tsara syllabus su tsara yadda ake ya kamata a gudanar kuma ya zama a ministry of education akwai director na musamman ko desk officer na musamman na makarantun islamiya da hada alqur'ani da makamantansu wanda za a dinga regulating a dinga ba su malamai ga malamai nan ana tsawa su makarantun boko ba su abin da su koyar ba saboda malamai arabiya ne yan uwan mu in sun je makarantun boko ba sa jin ingilishi ba su iya gayu ba ba sa zanzaro ai ta raina su sai a turo su islamiyin nan ana da bukatar su kuma da gwamnati ta gane karantar da addinin musulunci zai taimaka kwarai wajen gyara tarbiyyar mutane fiye da karantar da civic education da duk wani abu da ake tunanin za a karanta saboda wannan spiritual ne Allah ne ya ainihin aiko da wannan ilimin ta hanyar alqur'ani a karantar da shi a gyaru a nan duniya a tsira a lahira amma wannan fa kawai gyaruwar duniya ne babu tunanin lahira a ciki almuhim jama'a shine yanayin yadda muke sa ma yaran mu unconsciously muna sa musu tunanin muhimmantar da abinda ba shi muhimmanci ba ba mu ce wai ka'aba boko muhimmanci ba boko dole ne mu a mazhabin mu wajibi ne amma kuma wannan benefit shikenan za a yi shi ne at the expense of karatun addinin musulunci shine yake samun irin yan boko waɗanda ba su da tunani irin na addini just last week ake bani labarin wani malami a nan ABU wai hadisi aka karanta mai cewa manzo Allah ya ce sallah da za ka yi a Ka'aba tafi sallah da za ka yi a wajen Ka'aba su dubu sai ce wannan ƙarya aka wa annabi me hujjar shi babu adalci ya za a ce sallar da za a yi a nan zariya bata kai falalar ta maka ba ai wannan ba adalci kuma Allah baya rashin adalci kaga wannan tsaba jahilci ne dan ni tambayar na ce a mishi kai waye baka authority kai magana akan addini idan ka da authority magana akan biochem ko physics ko mathematics ko rabu da ka karanta ya aka ka samu na authority sai da kai karatu har kai PhD har ka zama abin da ka zama sannan kake da bakin magana akai to amma musulunci ya baka wannan bakin ba wanda ya baka wannan bakin baka da ahaliyar yin magana a musulunci kai turin jahili ne harka addini domin wannan magana ya tabbata annabi ya faɗe ta ko babu zalunci a cikinta sai masu ba da labarin suka mai kwatance suka ce to amma ka yadda cewa mu mutane da annabawa ba darajar mu ɗaya ba baka ganin to shi ma akwai zalunci kenan tunda me yasa Allah ya zabo su mutane ba su daraja bai ba wasu ba sai ce eh to ai wannan saboda aikin da suke wa Allah ne mana yanzu wannan ya dace da hawan fi nafsi cewa shi yanzu mukamin da aka bashi na HOD ko dean ko menene ba a ba wani lecturer wanda yake da degree ɗaya ko degree biyu ba tukunna saboda matsayin shi ya kai ne albashin shi me yasa ya kuna wancan duk ba karantawa suke ba dan me yasa ba a musu albashi flat ba me yasa shi ma zalunci ne ko kuwa zai ce saboda aikin da yake yi yafi to haka nan ma saboda wancan wurin a wurin Allah ya kuna ba ka kawo mishi aya tunda bai san aya ba sai kawo mutum aya sai ce to ai wannan tayi ta saba wa wani theory na physics to kaga wannan zindiki ne jama'a me yasa saboda bai san addini ba me kuskuren da aka yi tun asali an koya musu boko ba tare da an koya musu tarbiyya addini ba suna nan zankame a cikin university mu kullum muna ganin su ta'arifu wa tunkir za ga abin da zai burge ka ana nan kuma a cikin wannan majalisin sai kuma wani abu ya baka wuce saboda yanzu zai magana kamar mustaqimi an jima kuma sai ka ji shi kawai kamar dajjal almuhim jama'a babu shakka ƴaƴanmu suna da buƙatar tarbiyya ta addinin musulunci fiye da tarbiyyar boko jama'a suna da buƙatar boko amma musulunci yafi komai muhimmanci kuma da za a ce ga wani wanda ɗaya kawai ake da buƙatar ya samu ko to musulunci ya kamata ya koyi iya domin yayin musulunci har boko akwai a cikin musulunci tatacce ma da za a ce ga wani yaro ba zai iya baka da yadda zaka yi ka hada mishi guda biyu saboda inda yake ko tsadar karatun ko wani abu ko to yayin addinin Allah yafi muhimmanci wannan shine aqidar mu jama'a domin idan yayi na addinin Allah zai tsira duniya da lahira idan ko bai na addinin Allah ba babu garantin zai tsira wala a duniya wala a lahira to mu kuma musulmi ya kamata kullum mu gane wannan duniya ba ita ce asalin maqsadin mu ba wannan duniya wani wuri ne na jarabawa maqsadin mu shine tsira a lahira to wannan mabda'in shine mafi yawan mutane ba sa tuno shi sanda suke yanke hukuncen su ko sanda suke aiwatar da abubuwan su mun fi tunanin kawai innama hiya hayatun dunya ko namutu wa nahya rayuwar duniyar nan komai anan za a yi shi a gama ba mutum bai so yayi asara komai a duniyar nan lahira fa kuma yau duk kuna illa da in ya mutu a sai da za a yi da shi Allah ya tsare mu malaka kuma kana magana na'am to wannan kuma wani policy ne malam na jami'ar wannan ba ina magana akan ABU ne kawai alawajin khusus ba ina misali da ABU ne saboda ita na safi sani fiye da kowane wurare wannan shi kanshi alfahari ne cewa an ABU graduate is above of you all ne ko ya ne ma is menene is ahead of you naturally wannan alfahari ne kawai na banza zai iya zama empty na ga na wasu ina zai ATBU ne kuma suka saka an ABU graduate is ahead of you technically suka canza kawai wannan daga naturally zuwa technically ka san su komai BSc tech ne komai to duka irin wannan zaka ganshi wataƙila ƴan Sakkwata ma suna da shi wannan alfahari ne kawai saboda an riga an raba mutane zuwa ƙungiya-ƙungiya kullu hizbin bima ladayhim farihuna almuhim karatu ba wai ina ka je ba me kai shine karatu me a cikin ƙwaƙwalwarka me ka iya skills ɗin ka iya su shine muhimmi ba wai ka je ABU ko Cambridge ko kaza ko kaza ko Jami'ar Islamiyya ba ita ce asalin muhimmi ba a'a me abinda ka iya shine muhimmi dan haka ABU ko ba ABU ba shine muhimmi ba kuma kamar yanzu Abi ma tana libin ne akan past glory wanda da yake cikin ta ya sani akwai jami'o'i ne suke kasa da Abi wata kila suna da production output din su yanzu yafi na Abi amma Abi ta riga tana da wannan almajidul sabiq tana da wani falala da ya riga ya gabata sai tana cin moriyar wannan falala tana tayi musu tana mutane gizago ne katan banza ne babu nama a cikin shi to irin wannan ne Abi take yanzu jama'a muna faɗan wannan sarahatan dan haka shine hakika domin yawan da take da shi da kuma matsalolin da take fama da su inda ka san wata ƴar karaman Najeriya ce ka gane Najeriya yanzu ana ce mata uwar Afirka ko amma kusan ta fi kowa matsala Afirka Allah ya gyara mana Najeriya to haka Abi take ana ganin ta babbar jami'a a yammacin Sahara a kudancin Sahara amin to amma kuma ta fi mafi yawan jami'o'in da suke kewaye da ita matsaloli wanda duk yake rayuwa a Abi a matsayin shi na staff ko student ko wani abu ya san abin da nake nufi in kuma yana comparing da wasu da suka yi karatu a wasu jami'o'i da wanda suka yi graduate a wasu jami'o'i da makamancin haka abin babu shakka ba irin da bane wannan kuma wallahi empty alfahari ne ba yi da wani tasiri
kagan darajar da yake shi wajen
yake na'am okay kana fadan wato wani wajihi na raddi ko cewa dan me yasa za a zo daukan aiki sai a ce mai tuwa na ABU dai yake da mai first class a wani waje kaga na ma ba adalci a bisa fatawashi ta rashin adalci ai irin wannan kaida in ka dauke ta ka saka akan waƙiyar rayuwa zaka same irin mutumin da ya wannan magana a cikin tanakudi bayyin zaka kama shi a wurare da yawa saboda ba kaida ce wata take sananniya ma'rufiya ba domin kaida shine har su kansu annabawan Allah ya ce wasu sun fi wasu a wannan karatun na farko in za ku iya tunawa wanda muka fara katun da su Ibnul Qayyim ya kwararo mana bayani akan falalan garuruwa falalan mutane falalan kabilu falalan shakhsiyat sannan ya tike akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yafi kowa falala garin su yafi kowane gari falala kabila su ta fita kowace kabila falala iyai waɗannan bayanan da hujjoji da ayoyi to abinda muke cewa takeice wanda bai san aya ba bai san hujja ba wannan mas'ala ba tashi bace yayi shiru kawai yaje abinda Allah ya mishi fatahi akai na ilimin irin wanda ya sani yaje ya magana akai wannan kuma ya kyale malamai waɗanda Allah ya musu nasu baiwa anan su kuma su magana Allah ya sa mu dace na'am na'am hey na'am okay a Kano kenan eh to kaga gwamnatin Kano sun taimaka sun kyauta islamiyu da dama a kasar Kano suna da watan affiliation da gwamnati gwamnati tana ba su ma'aikata da kayan aiki da sauransu kuma wannan zai karfafa musu gwiwa zai zama abin da suke yana da tasiri an san da su to muna fata mu ma anan jihar tamu ta Kaduna da sauran jihohi su kwaikwayi abin da gwamnatin jihar Kano ta yi sannan shawara dai a cikin wannan shawarar shine in za a sa aikin a sa wanda suka sani ka dauko wasu yanci ma zaunan addini a ce su ne wakilan abu don wannan kuma galibi shike sa mutane suke zama spectacle mutane suna da jin tsoro akan duk sanda gwamnati za ta saka baki a harkar addini domin ita zaɓi rubabban addini da ce shi take so a yi ba ta zaɓi mai kyau ba yanda an kawo mata tanda na kwan gida za ta zaɓi mai kyau to amma addini kawai ta riga ta identify wanda take so shi za ta dauka kuma hala ba mai kyan bane Allah ya tsare mu zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله